Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin yan jarida. Sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin yan jarida.
Sauraronmu assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin yan jarida na wannan mako, za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta, wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa, musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai, wanda a sautayi labaran kan zama shafaffe, abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin billancin labarai Najeriya, wato NAN, da Muhammad Ismail na kafar yaɗa labarai da ake kira The News Hawk, da kuma masana ilimi akan aikin jarida.
The social media tana barazana ga kafofin yaɗa labarai, musamman ta yaɗa ta bayyanar da breaking news, kaman labari ya faru yanzu kafin masu men media su buga zaga social media sun fara buga breaking news din. Sai dai kawai in sun buga jama'a, tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin kanzan kurjen lokaci, ko sun gani dai za su saurara su tabbatar su yi amfani da su men media din wajen tabbatarwa hakan ta faru ko bata faru ba. Yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake, ko wani ya yi kashe wasu da sauransu, za a ga su social media ne za su bayar da hotunan, amma daga baya kafin su men media su zo su tantance labarin gaskiyan me ya faru su fito da shi. Don na ga ta nan ne kawai dai suke barazana ga men media, amma banda haka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzan kurege, akwai labaran karya a social media, su yasa in sun gani za su dan jinkirta da su tabbatar. Sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba, daga sun gani kawai sai su ci gaba da yaɗa. Abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen saboda irin wannan abun. Shi ya sa ake ilmantar da mutane kamar irin su akan su check fact, yadda za ka yi ka tabbata wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya ne.
Kamar Yakubu Musa, shi ma Muhammad Ismail na kafa yaɗa labaran da News Hawk, ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura.
Ta kafar sada zumunta ɗin nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne, wanda an ce zamani riga, wanda dole ne a tafi da shi. Sai dai akwai wasu kalubale, kamar yadda kake kafadi, akwai kalubale da yawa da ya zo da su, musamman yadda ake mutane wanda ba yan jarida ba ne, ba su san haƙƙin jarida ba. Ka san matsalar ma babba guda ɗaya ita ce shi wannan social media, kasa kafan watsa yaɗa labarai ɗin nan na sada zumunci, ya maida kowa ya zama ɗan jarida. Da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba, kowa ya zama dan jarida. Shine babban matsalan da aka samu. Sannan kuma mutun yana da wani dama wanda dacan baka isa ka yaɗa labari ba, dole akwai wasu hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi. To yanzu daga ɗakin ka kana kwance, in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu, wani kaza ya mutu, an yi gobara a can, an yi fada a can wurin da shauransu, wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kanzul ba. To abin da yake kawo matsalan kenan, wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke, kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi. To sai dai kuma daman shine idan zaka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya. Shi yasa a ƙasashe da yawa, in ka duba ko kwanan nan ma Trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yaɗa labaru, wanda yake wasu basu da tushe akan, musamman a yadda yake tunani.
masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo, to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu yan jarida da ma kuma al'umma. Dr. Adamu Adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, ta kuwa bayyana tasirin social media ga aikin jarida.
Wato Haji Ibrahim, kafafen yaɗa zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata, kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su. Babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida. A'a, social media ku shokan kanta ai kamar aikin jarida ne, ma'ana ma'aikatan kafafen yaɗa labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su, su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu, ba wai su bar shi ko kuma su bar waɗannan kafafi su zama musu kalubale ba. Abinda nake nufi a nan shine su kafafen yaɗa zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yaɗa labarai ta mallaki wannan platforms ɗin, ta mallaki su, ta yi ƙoƙari ta san yadda za ta sarrafa su, ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukansu yadda ya kamata. Saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu. Ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kucce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma, to a nan ne za a samu baraka. Amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da haƙƙin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya, labarai waɗanda ba na ƙanzon kurege ba, kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media, to kamata yayi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yaɗa zumunta na social media a wajen rahotanninsu, a wajen bibiyan al'amura ne da kullum na al'umma, a wajen ƙaryata labaran ƙanzon kurege da jama'a suke yaɗawa ta hanyoyin bada updates akai-akai, wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba. Ni wannan shine ra'ayina.
Dr. Adamu Adamu kenan malamar aikin jarida a Najeriya, wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu yan jarida, musamman ma a wannan lokaci da kafar sada zumuntan ke ƙara shiga zukatan al'umma.
Nasir Daniya, masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukuncen yaɗa labaran ƙarya a Najeriya, musamman a kafofin sada zumunta, ya yi mana ƙarin bayani.
Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani, wasu ko dai da gangan, wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Ɗaya daga cikin waɗannan laifuka suna da alaƙa da rashin sani. Misali, mutane sun ɗauki cewa shi wannan Cyber Crimes Prohibition Act da Najeriya take da dokoki, ana tsammanin kamar social media da ya shafa. Kuma wasu social media mutanenmu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media. Amma wato abubuwa da suka haɗa da YouTube, abubuwa da suka haɗa da email, abubuwa da WhatsApp ɗinnan da muke amfani da shi, duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani. So yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai kai wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. In kai wani abu wanda ada alaka da racism ko xenophobia, irin abubuwan ga da suka afku ba da daɗewa ba Afirka ta Kudu game da 'yan Najeriya da sauran wasu ƙasashe, 'yan wasu ƙasashe, to in kai ma mutum shi ko wani ɓatayya ko wata magana wadda ta nuna wannan bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu, to za ka iya tahiya gidan yari shekara 5 ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan 10. Sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting. Shi cyber squatting kamar abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi. Kamar yanzu misali BOA, Voice of America, tana da website ɗinta ko portal da yake da domain mai suna www.boahausa.com. to yanzu kaman kawai daga Najeriya ko daga wata kasa sai mutum yanzu sai ya dai ya saci kaman BOAA sai ya kare A guda sai ya zama BOAAhausa.com to wannan yayi cyber squatting kenan shine ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyyar cuta to shi kuma kai laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a cika tarar da za ta iya kai naira miliyan 5
Sauraro a nan shirin dandali ɗan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da Nasir Daniya ni Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Da Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya
Maryamu ya ho dan fashi suka koro ni yankin nan na fasari tsakani da Allah sai koyon ko koro wasu sai suka koro shanu yau kwana uku wasu sun tafi sun iske kakanni a cikin dakunan su na matan su sun tako labule suna ta shiga bi daga tare wasu da suka je hede suka ɗebe jibunan su kadar suka biyo su suka fada cikin kandami a cikin kandamin nan Allah ya yi masa mahita suka dawo har yanzu akwai yaro ɗaya wanda matar shi tana nan ta haihu tsakani da Allah da shi da shi kun ba shi dan ba mu da labarin
Jama'a muna fatan mun sami kula da lafiya a wani sabon shirye na tsaka boya wanda yau zamu kawo muku ƙarshen tattauna ko muhawara da muka shirya game da tabarbarewar tsaro a jihohin Katsina da Zamfara da Sokoto wanda wakilin mu na Katsina din Sani Shu'abu Malumfashi ya shirya mana daga cikin abubuwan da zamu taba yau har da maganar sashi surukan gwamnatin jihar Katsina din da kuma gajin garin Daura da aka yi can kwanakin baya ha kuma zamu duba yadda aka yi tsohon shugaban Najeriya kuma shi ma baka tsine Umaru Musa ya duwa ya samu nasarar girka sulhu a shirin sulhun da yi a jihar Jihohin Niger Delta amma kuma gashi abin ya gagari Buhari a jihar Sama ta kansa ta Katsina da sauran jihohin da ke makwabtaka da ita to sani mu koma gare ku
wani irin sulhu ne wannan tunda aka cikin sulhun aka zo aka dauki sarakuwar gwamna sai da kuka biya kudi aka maido ta cikin sulhun aka dauki sulkin shugaban kasa magajin garin Daura dukkan magana bayan 2016 duk aka wannan abubuwan suka faru saboda haka sulhun nan ai sulhu mallam chairman na APC Alhaji Kamalu Umaru Musa Addua yayi sulhu na gaskiya da yayi sulhu a Niger Delta yau bai dare bai gwamnati Allah an shirai amma da yake sulhun an shimfida shi bisa aminci da yadda da fahimta yau Najeriya na cin gajiya sulhun da Malam Umaru Musa Addua yayi a Niger Delta magana nake maka yau yau za ka yi bacci a Niger Delta ba kai a jihar Katsina haka yau za ka ta a Niger Delta ka kwana yau ba ka ta ya faskari ko ba tsare ka kwana haka nan yau da arzikin da ake ɗebowa ko da kuke shawo gangan mai ta fadi da ba tsaren gangan nan ba sun yawa ina za ku samu kuɗin duk sakamakon zaman lahiya ne saboda haka chairman wannan abun dole gwamnati tashi ya san cewa shine chief security officer na jihar Katsina ba shi tu maslaha ba kai ne chief security officer na jam'iyyar APC wannan ko shakka babu amma chief security officer na jihar Katsina to gwamnati ne saboda haka kuma rantsuwa da alqur'ani saboda haka wajibi ne ba a ce ba ai ba saboda tsaro na kowa ne ni kaina nan dan jaridan nan chairman na APC kowa da gudunmuwar da zai bada a ga tsaron nan domin su masu ta'addancin ba su san party ba ba ruwan su in suka zo duk wanda suka samu za su iya mai ta'addanci amma sai wanda Allah ya dora ma nauyin ya yarda cewa nauyin nan kanshi akwai gyara sannan ya gyara. Dan kar ka manta, akwai lokacin da jami'an gwamnatin nan suka kace ma, ai ku yan jarida kuke ƙara tukanba mu abun bai kai haka nan ba. Yan jarida ne ke ƙara ban san in ta kiran suna. Dan ban san mai ta koma ba dan cikin hali muke yanzu, cikin yaki muke, ko mutun na so ko bai so, domin shi abinda Bature ya fassara peace to babu ba mu cikin peace, kamar yadda ka faɗi tsoro kawai to ba peace ba ne, rishin zaman lahiya ya tabbata ga mai jin tsoro ka kwana kana zulumi wani abu zai faru. Saboda haka a takaice ka yi magana shawara, to shawara
kafin yi shawara
bari ya bada to wai shawar daga lokacin da zaka yi, daga lokacin da ina so
chairman
wannan gurin da yafi
kadan zana
shi chairman abinda ka hadi ne na maida kuma ka sake dawowa baya
to ba da shawaran da ka
to wato ai shawara babba shi mai mulki sai ya hada da matsalar shi sannan a ce mai ga gyara gyara idan har kullun gani yake ya ci nasara kana ga abin da chairman yake fadi
mukaddara da kana magana bayanin da kai
kullun yace bom ya tashi Kano to issue din
yanzu sai ka kore shawara
to shi babban magana hadin kai na farko kamar yadda kai magana ba magana Zamfara ba magana Sokoto ba magana Katsina da sauransu mutanen su gwamnatin jihohin nan inda ake samun wannan abu a wannan wurin to akwai bukatar hadin kansu da daukan mataki na bai dai kila wanda zai taimaki kamar yankuna
to nagode mai girma chairman APC Alhaji
to kafin in karkare ina so in tabbatar ma masu sauraro
honorable sarki kana cewa dole sai an yi da kana taimaka wa dole sai an yi da dole sai an yi da idan ba a yadda ba da akwai matsala za a ce za a yi sulhu afwan da Allah afwan idan ba a yadda akwai ina so ka fahimta ai rashin yiwuwar sulhun ya sanya sojoji suka shigo da saboda na kasa afwan da Allah idan mun yadda sulhu bai yi ba
ya kare kuma kuka ta dauka
no doubt about it irin yadda kace yanzu Zamfara ana sulhu kuma ake zuwa ake dauko mutane daga daji kamar shi Mallam Sani ce yayi program a Zamfara waɗanda aka yi sulhu suna dauko mutanen da aka dauka suna kawo mu gwamnati to irin wannan sulhun shine aka yi a Katsina da sam sulhu ne mutanen kuma suka kare alƙawarin da aka yi da su wannan ya sanya aka turo waɗannan jami'an tsaron wanda kowa yana gani yanzu babu dare babu rana suna takarkare cikin dazuzzukan nan tsaunuka ne duwatsu ne waɗanda ba a ankara ba babu wanda ya san dajin nan sai Allah sai waɗanda suke cikin dajin nan saboda ka tsaunuka ne duwatsu ne suke zuwa in fact kafin a turo sojan sama sojan ƙasa ambushin ɗinsu suke yi baka san da zaka ta wajen dare shi mara gaskiya ya hango ka da hitila kai baka san zaka same shi ba to Allah ya ce maka wannan zuwan sojan na sama da aka yi aikin da suka wuri su ne suke hango ko shekaran jiya kai GOC ke magana da wanda ke kula da security a gabana yake cewa gashi nan daidai muradin akwai wani daba wanda ba a ma taɓa tunanin wani zai jira ba sojoji sai take oba da wurin ce da dare so the point is kaga shi ne ka ce babu matsala ba kai makanka adalci ba akwai matsala kuma matakan gyaran matsalolin su ne Allah ya sa muka hau yanzu na jami'an tsaro a gansu a zahiri a ga sun kawo kan aiki a zahiri mu kuma mu koma mu gyara halayen mu da ɗabi'unmu mu istighfari mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu tuba ban san mediating ka mun tattauna akan abubuwa da yawa amma dai kamar yadda ka hiri ita magana ta zaman lafiya ba maganar jam'iyya ba ce jam'iyyar nan an waye gari akwai wanda suke cikin naka yanzu sun fito suna cikin namu illa nan gaba a waye gari akwai wanda suke cikin namu za su fito su koma cikin naka
wannan tabbas
wannan baka misali
wannan ina za ka da
ai duk ai tun ko sun aika abin da ya raka gwanni
amma sha maka
abin da so
eh kike san in to an baka magana ina
zuwa a tsaya ma mu mutanen
ina zuwa ina zuwa dadi bi ina zuwa ranka yadi kai maganan duk wani kokari da aka yi kuma ko a cikin tambayar da nayi maka nace an yi wannan amma abu guda saboda matakan tsaro bazan ambata sunayen wasu shugabanni na al'umma da muka yi magana da su ba suna maganar informa wato masu kai tsaye gumi ce a jirgi ya tashi ku yi maza ku ba inda yake mun ga ta waje kaza ya biyo shin wani kokari kuka yi na dakile wannan abin
wato Mallam Sani kamar yadda na gaya maka ita barna in ta yi yawa to gyaran ta sai a hankali da ita sauki gari ta ishu din maganan dazuzzukan nan wato ba ma magana bane na informa yanzu akwai san da soji suka biyo barayi wani kauye bazan kama suna ba ɗan kauyen suka koyi barayin a masallaci akwai san da soji suka kama babura da kurkurori an loda mai cikin dare ana shiga cikin dajin nan waɗannan mutanen da suke cikin dajin nan ai ba su suke fitowa wanda suna sayan babura ba sai musu ake ana kai musu waɗannan makaman da ga maka Allah ya sa yanzu an yi blocking boda an samu sauƙin shigowar harsashai shine yake crippling din su
to ai kuke da mulki
ina zuwa ina so in gaya maka Mallam Sani zaka ce wa na je kai kaza ba kai tarihin musulunci ne mun kai annabawa ne annabi nuhu alaihi salatu wassalam yana ya ga wasu suka girgi ce ba dan shi ka zo mu hawo girgi sai ce ba zan hawo ba bazan je hawo in dutsa shi yayi hoye ko haka ne annabi lutsu alaihi salatu wassalam matan shi suke hura wuta idan maza sun zo eh ta bari ta ki bari Allah halakar da ita annabi ibrahim baban shi azara atattakhidhu asnaman alaha kuna daukan gumaka a matsayin alloli bai imani ba su idai wannan duk abin da gani tarihi ne ke maimaita kansa musamman duniyar yau duniyar kekashewa dan da kaiwa ba sai ka nima ka sarrafa shi ki balle wanda aiki ya hada ku da shi shi yasa na ga maka ita babbar matsalai tana bukatar gyaran zuciya wa'annan mutanen da na dajin nan dan sanda nawa ke da kai a tarihin Najeriya ga baki soje nawa ke da kai ka dauki population din mu mutane mu ne zamu dauki matakai a kawunan mu na kare mutuncin kawunan mu kare mutuncin kawunan zaza duk wani abu wanda muka san cewa zai accessin wa'annan mutanen su shigo wurin mu dakile ai ba za ka raba ai kai ba Allah ba ka raba kanka ba ka sani me ake yi abo da safana bo da jibiya bo da tsakanin su da ba tsari tsakanin su da faskari abinda nake so ka fahimta mutanen mu waɗanda ake cuta mu an shigo bangare daga cikin su suke tare da waɗannan mutanen suke kai musu fetur suke kai musu kwayoyi ina zuwa ko shekarun jiya an kashe wani ba tsari shi kuma kwayoyi ke siyar kai musu fetur da fetur so kaga kamar yadda ga maka abin sai mun dawo cikin kawunan mu mun tambayi kawunan mu menene matsalolin mu tsakanin mu da ubangiji
sai mai tambayar yanzu ran kai da ka kawo wasu hujjoji amma abin da nake cewa wanda ke da mulki a da shine ake sa ran yake da karfi da jami'an da za a baza na sirri da za su kawo waɗannan bayanai da za a kakkama irin waɗannan mutane
to kai ban gani ba an kama su ana ta kama su informant din sun yawa ne informants sun yawa kware da gaske akwai wanda aka kama shekarun jiya wancan mota suka sai mai da gida bakin barikin soja da an fita ya musu waya kuma za kai mamaki kaga mutanen da ake kama wannan alaji babu tsiya babu arziki mutum ko abincin kirki bai iya ci da fara ki shine al'umma mu Allah ya saukaka lalacewa ya kai inda baka tsammani babban ciwon da muka samu kanmu a ciki shine da farko ne mun saki Allah subhanahu wataala abinda kowa ke ruguwa shine kai inda kayan mutane suke in kaji mutun na qalan lahu qala sallallahu alaihi wasallam babu komai a hannun shi ina zuwa babban matsalar da muke fuskanta kenan yanzu so kuma ihu ko hauragiya ko hayanan na yadda siyasa ce ake yi kuma ita wannan kururuwa da mutane suke yi yana ƙara ma shugabanni kaimi don su dauki matakan da za a kawo ƙarshen wannan matsalai amma babban abin da ya kamata mu ƙara mai da hankali akai shine da farko dai kamar yadda gaya maka mu gyara zukatan mu hanyoyin da muke ci muke sha mu gyara su mu'amala tsakanin mu da ubangijin mu gyara ta mu'amala tsakanin ka da makwabcinka tsakanin ka da dan uwanka ka gyara ta to sannan sai kai kokarin ka kuma sai Allah ya ida maka rufinka
to a gaishe ku malamai to jama'a duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da muhawara da muka yi ƴan kwanaki muna ji game da batun tabarbarewar tsaro a jihohin Katsina Sokoto da Zamfara wanda wakilin mu na Katsina Sani Shu'abu Mulfashe shirya mana a madadin shi Salin da kuma bakinsa wato shugaban jam'iyyar APC na jihar Katsina Alhaji Shittu maslaha da kuma shugaban jam'iyyar PDP na Katsina Dan Salisu Yusuf Mujigiri sannan da Grace Alheri Audu wadda ta hada mana shirin da kuma kamar da nace shi Sani Shu'abu Mulfashe da shirin muhawara Aliyu Mustafa Sokoto ke muku ban kwana daga Washington DC Allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen namu a huta lafiya
Madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Niger da Kamaru karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri, ke muku fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.